America, a Washington DC.
Jama'a masu raro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mata Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin Hausa da dukkan masu gabatarwa.
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
Yau ranar Alhamis 5 ga watan Disamba shekara ta 2019 rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tunawa da jinjinawa masu aikin sa kai a fadin duniya. Kan haka shirin yau da gobe zai mayar da hankali kan masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya. To, ko me masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya suke yi?
Kide na kula da kiwon lafiya, shi aiki ne na jin kai. Kuma dangane da mutanen da wato marasa galihu da mutanen da wato tarzoma ta same su, musamman ma wanda mutane gudu hijira da sauransu, mutane ne wanda suke cikin wani yanayi na kangi da kuma yanayi na damuwa.
To, ko wani irin ci gaba wasu masu kungiyoyin sa kan ke samu?
Mun fara da'awa da mata goma yanzu muna da 50 a nan, ko muna dan girma a hankali. Amma akan duk gangamin mental health haka nan mostly da irin a bada fara maganan hygiene da komai.
Haka kuma za mu tsakuro ka ɗan daga cikin wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook tare da buɗe layin waya domin ku kira mu ba ku dama ki kira mu tattauna da ku kan muhimmancin aikin sa kai a fannin kiwon lafiya da ma wata gudunmawa da kuka taɓa bayarwa a gashin kanku. Sai ku biyo mu domin cik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook cewa wace rawa masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya ke takawa a yankunanku. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To, amsar mu ta farko a yau ta fito daga Ilyas Ibrahim KD Ambushia daga jihar Kaduna da Haruna Abdulmimin Mai Gwado. Yace hakika ba karamin gudunmawa masu aikin sa kai suke badawa ba a harkar lafiya.
Sai kuma amsar Abdulkadir Husaini Jambil yace salam yau da gobe, ni dai ban san akwai kungiyoyin sa kai a karamar hukumar mu ta Tafabulewa ba da ke jihar Bauchi don ban taba ganin aikin su ba.
To sai ko Muhammad Aliduya ke cewa wato daga Bakuwa zuwa Zing jihar Taraba, hakika yau ce ranar masu aikin sa kai kuma muna musu fatan alkhairi gare su. Allah ya saka musu da alkhairi ya kara musu himma, amin summa amin.
Sai kuma amsar mai turare Gwadabawa yace yau da gobe fatan alheri. Hanyoyin da ƴan sa kai ke tallafawa fannin lafiya suna da yawa gaske, musamman wajen fadakar da gwamnati halin da ƴan gudun hijira suke ciki na karancin lafiya da kuma kulawar su a asibitoci.
To, sai kuma wato amsar Salisu mai shinkafa son yace yau da gobe ikon Allah, hakika masu aikin sa kai suna kokari musamman ma wajen wayarwa al'umma kai game da yadda za su kula da lafiyarsu.
Sai amsar Ibrahim Umar daga wato London Wuba Adamawa yace yau da gobe alal hakika kungiyoyin sa kai na kiwon lafiya suna kokari matuka dan suna taimakawa da yin rigakafin cututtuka daban-daban. A wannan makon ma an yi wa yara daga haihuwa zuwa shekara 5 rigakafin cutar sankarau. Yau da gobe da fatan za a tashi lafiya.
To, amin. Sai kuma amsa daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal daga jihar Yobe. Yace hakika wato kungiyoyin agaji na sa kai suna taimakawa sosai ta fannin kiwon lafiya a yankunan mu. Misali, mu a garinmu na Wacakal suna taimaka mana da magunguna asibitocinmu, kuma suna daukar nauyin jinyar mata masu juna biyu.
Sai kuma amsa Jibrin Umar na Basa yace gwamnati ma ta kasa bada cikakkiyar kulawa ta fannin kiwon lafiya balantana ku yi mana magana masu aikin sa kai.
To fa.
Ai ba.
Ba wai.
Ai ba Hausa ya ce sai da ruwan jiki, ruwan jiki ake janyo
rijiya. To ai su tunda gwamnatin ba ta yi bari ƴan masu aikin sa kai su taimaka a
wurin
a ji hankalin mutane.
Gwamnati kaɗai ba ta iya yi.
Ba ta iya yi. To ga amsar ƙarshe daga Hamisu Suleiman ya ce dugo ba haƙƙun masu sa kai na da matuƙar rawa da za su taka musamman yanda gwamnati ke halin ko in kula da mutane. To kin ga shi wannan ya bada
ansa sosai
makamancin wancan da ya faɗa ba. To mun gode da amsoshin da kuka rubuto mana, sai a ci gaba da bibiyar mu. To madalla, game da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tuna da jinjina masu aikin sa kai a faɗin duniya, wakilin Hassan Mai na kaina ya haɗa mana wannan rahoton.
A yau ne ake bukukuwar ranar ayyukan sa kai a duniya, wanda ya faro tun shekarar 1985, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana domin ta. A irin wannan rana dai, masu aikin sa kai da ma ƙungiyoyin sa kai na ƙara faɗakarwa dangane da muhimmancin aikin sa kai ɗin. Shiyar Arewa maso gabashin Najeriya mai fama da aika-aikar masu wuta da ƙayar baya, inda ake fama da buƙatun tallafi irin na masu aikin sa kai ɗin, na ci gaba da ƙara samun kula daga ƙungiyoyin kiwon lafiya.
Sunana Dr. Abba Saleh, wato ni ne jagoran ƙungiyar nan na sa kai wanda ake cewa Smile Mission Healthcare.
Yawwa, to Dr. a yau ne ake bikin ranar aikin sa kai na duniya, kuma na san wannan ƙungiya taku tana taimakawa musamman waɗanda ba su da ƙarfi ko kuma waɗanda tarzoma ya rutsa da su a Arewa maso gabashin Najeriya da ma sauran sassan ƙasa. Ko za ka mana bayani dangane da irin aikace-aikacen naku a gurguje?
Wato dai kaman yadda kowa ya saba, aiki ne na kula da kiwon lafiya, wato aiki ne wanda za a ce aiki ne na jin ƙai. Kuma dangane da mutanen da wato marasa galihu da mutanen da wato tarzoma ta same su, musamman ma wanda mutane gudun hijira da sauransu, wato mutane ne wanda suke cikin wani yanayi na kangi da kuma yanayi na damuwa da kuma yanayi na ciwon lafiya da cututtuka wanda ya kamata, wanda gwamnati gaskiya ba za ta iya ita kadai ba, har ma da kungiyoyi manya-manya ba sa iyawa su kadai, sai an yi wato hadaka, an zo kowa ya bada nashi gudunmawa ta kafin nan kuma sai a ci nasara. Sa'annan dangane da wannan, kamar yadda kowa ya sani, duk wani irin wannan aiki ne mai wato mai tsanani. Wato kamar yau za mu iya mu ce lokaci ne na ya kamata mu nuna ainihin farin cikinmu, sa'annan kuma da kuma alhini in the sense that ma'aikatanmu da dama wanda muka fara aiki da su, dalilin wa'annan abubuwa sun rasa rayukansu da sauransu. Musamman ma kamar yadda na saba faɗa, mun rasa likitoci kusan guda 6 a cikin wa'annan shekaru, wato daga kaman shekara na 2014, wato 2014 kenan zuwa yau. Wato zan yi lissafawa likitoci kenan, doktoci wanda wayansu ajinmu ne ɗaya ma muka zama makaranta da su tare da dai sauransu tsakanin Yobe da Borno da kuma Adamawa. So wayannan gaskiya kamata mu banda ma nuna wato abubuwan da muka yi na bajinta, ya kamata mu tuna wayannan mutanen, sa'annan kuma mu yi musu addu'a. Sa'annan akwai kuma ma'aikatan jinya su ma wanda suka rasa rayukansu dalilin wannan hannun kaman mutane masu rike makami ko kuwa wanda ake cewa Boko Haram ko kuwa wato ƴan ta'adda.
Wannan wata mata ce da ta taɓa cin muryar masu aikin sa kai a garin Damaturu.
Sunana Maimuna Jibrin. December 2014 ina Lebo, ban da lafiya, Boko Haram sun zo suna ta yaƙi.
A ina kenan?
A Damaturu. To sai aka rasa ma yadda za a yi da ni. To akwai wata makociyar mu ana ce mata Hajiya Hawwa Gadaka. Sai ta ɗauke ni, tana da wata ƙawa nurse ana ce mata Sister Ladi, tana aiki a General Sani Abacha Specialist Hospital da Maturu. Sai aka je gidanta aka roƙe ta, sai aka ɗauko ta da ni ɗin, saboda na yi wajen kwana uku ina Lebo ban aiku ba, gashi ana yaƙi. Da muka je gidanta sai aka ɗauke ta, ta ce ta amince ta taimaka mu. Muka je aka tafi asibiti, ta yi min allurai haka, don lokacin ma an kashe likitoci, kowa dai baya son fitowa. Amma ta yi haƙuri, ta sai da ranta ta fito saboda ta taimaka mu. Ta yi min allurai har ta jira har na haihu, bayan na haihu kuma aka fara harbi ha ilau. To kuma a haka ma abun mamaki shine, mun tafi mun bar ta tana taimakawa mutane a cikin asibitin ha ilau, bayan na haihu ana harin mata ce ba ta koma wasu ta samu mutane a cikin asibiti.
To ko menene matsayin kiwon lafiya a irin wannan rana har ila yau ga Dr. Sale Abba?
Wato gaskiya kiwon lafiya tana cikin wani yanayi. Tana cikin yanayi na wato yace tana cikin yanayi na dimuwa. Abin da zan iya faɗa kenan. Ta yadda yanzu likitoci sun yi karanci kuma likitoci barin kasan nan suke yi. Ma'aikatan ciwon jinya sun yi karanci kuma barin kasan nan suke yi. Saboda wayansu dalilai wanda ni da kai mun sani saboda dalilai wanda gwamnati ta sani. So wannan shi ne abin da ya kamata a yi la'akari da shi a duba a ga hanya wanda ya fi dacewa saboda a kawo ƙarshen wannan al'amari wato na kaga kiwon lafiya tana cikin wani hali wanda yana daga cikin ɗaya daga ciki. Umma ba dai za mu ce biyu daga cikin abin da ya kamata duk wata ƙasa ta yi wa wato al'umma ta musamman ilimi da kuma lafiya. To in aka ci abubuwa guda biyu nan suna da matsala a gaskiya ƙasa tana da matsala kuma ba za ta samu jinjin zama ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Duk dai akan wannan rana na mai muhimmanci na zanta da Dr. Hauwa Balami wadda ta kirkiri wata kungiya da ke taimakawa yara mata ta hanyoyi daban-daban.
Sunana da Hauwa Balami, kungiya ta Give Us a Chance Foundation a nan Nigeria, Abuja da Maiduguri.
Me kike yi a wannan kungiya taki?
Wannan kungiya ɗan mata ne, muna kai ɗan mata makaranta, muna ba su scholarship a biya duk bukatunsu na makaranta, a ba su takardu da kayan rubutawa a makaranta. Sai kuma muna mentoring ɗan mata ɗin kuma da campaigns irin na mental health da abubuwa a makaranta.
A ya aka yi kika farawa?
Eh, ni likitoci. Da na dawo Najeriya tun na zama a kan waje da sai da na dawo na fara aiki na ga akwai abubuwa da ƴan mata ba sa makaranta. Kuma na gani kuma na yi makaranta da iyayena da mutanen gida sai encouraging ina so na samu na je makaranta sai na ɗauki wannan hidiman a kaina na ce dole in sa duk ƴan matan da suke so su je makaranta su samu iyayen zuwa.
Kina ɗaukar yara mata da ba sa karatu kuma a'a hada ya ki zaƙulu
wanda suke makaranta so muna zuwa makarantu a nan gwamnati sannan dai sai za mu tambaya na wanda ba su da iyayen biyan fees ɗin su.
Wato yaran da iyayensu ba su da ƙarfi.
Ba su da ƙarfin iyayen.
To idan kuka zaƙulo matan nan ya kuke ba su wannan tallafi?
Muna shigo ta makarantar. So mun shi makarantun sun san mutanen da ba sa iya yin biyan bukatun. Wani lokaci da ake ganka za su yi da yaran su zo makaranta masu siya fizin su ba za su yi ta exam ba jin ba su siya ba.
Kamar
makarantar magana.
Kamar bukatu kamar kuɗin makaranta takardu littafai da su alli na rubutu.
Eh kuɗin makaranta. Da kuɗin yanzu kuma a makarantu akwai kuɗin kamar exam karɓar results da abubuwa a kan.
Yanzu tun yaushe kika fara wannan aikin sa kai?
Tun 2016 yanzu shekara uku kenan muna aikin nan.
Da yara nawa kika fara kuma daga wannan lokaci zuwa yanzu mata nawa kika taimakawa kuma su waɗannan mata ina suke?
Mun fara da'awa da ƴan mata goma yanzu muna da 50. Hamsin a nan sai muna ɗan girma a hankali a hankali. Amma a kan duk ƴan matan da mun taimaka gaskiya a kan kamar duk campaign da other activities da muke yin nan.
Gangami kenan campaign?
Gangami mental health hakan nan mostly da irin a bada pass a yi maganan hygiene da komai. A wayancan kam mun taimaka over 1,000 amma direct wanda suke program ɗin mun hamsin.
To wato kuna bibiyan su kenan ku gani yaya kokarinsu a makaranta
muna biyan
ya sauya daga lokacin da ba su da wani tallafi da zuwa lokacin da kuka fara ba su tallafi?
Eh haka muna ganin su sau biyu a wata a makarantu muna zuwa muna program da su a makarantu wasu makarantu muna extra lesson ma yaran din suna baya da sai exam irin basic literacy din ba sai muna extra teaching muke so that su bisa kama abubuwan da ake koya musu a makarantu.
Kina yi a Abuja kuma kina a Maiduguri. Kin ga baya yiwuwa kina Abuja a lokaci ɗaya kuma kina Maiduguri ya kike gudanar da ayyuka?
Sai godiya don duk aikin da muke yi duk da volunteers ne su mutane da suke suna da shiga zuciyarsu suna taimaka ba.
Wato masu kishin wannan abu?
Kamar yadda muka fara masu kishin yara da suke karatu.
Ba kuɗi a cikin su ba?
Ba a biyansu ko CC ne suke taimako mu ne ma mentors a makarantu ne suke zuwa su a wata muna zuwa da su ne ma a Maiduguri suna zuwa ko ina dai da muke da yara da suke zuwa mana suna zuwa mana akwai report suna reporting back haka nake
to ya kuke zakulo su waɗannan masu aikin saka ko kuma su suke kawo kansu
ne su suna kawo kansu kuma wani wanda suke yi already suna jama abokanin su a da shi fa yau zan je wannan ina da wannan sace ne ne sai su ga mu su a yi mana su ban iya sai za su je muna da application form a website din mu sai kana suna applying because akwai ɗan qualification because dole kana da abu da za su iya ba na yara kananan nan
akwai wasu kalubale da kuke fuskanta a wannan aiki na aikin jinkai
mutane masu dedication
wato kawazu abu
haka kuma wa masu kauna kuma su sai irin aikin da ba a biya mutum sai kana da kaunan abu sosai ba ka ba za ka yi da dedication to shi ne irin abubuwan da muke dubawa kuma yadda na faɗa application ɗin wanda sun kuma ka kan su ne makaranta da yi ko kamar likita kamar ne ko lawyer ne ko business ma da kasuwanci kana da abin da za ka iya ba ma yara
akwai wanda wayanda suke tanada bayanai akwai masu kula da batun harkar lafiya akwai kuma masu ba al'amura da suka jibinci shari'a kin san yana wuya a ce mutum yayi wani abu a rayuwa ba tare da ya fuskanci matsala ko kalubale ba kamar wasu irin matsaloli ko kalubale kuke fuskanta a wajen wannan aiki na ku a jin kai
wani daga cikin sun kowa mutum ne wani saka zaki dan wani sun fara yin da gaggawa hakan nan amma dai sai dan gajiyin suna so a dan ba su abu a aikin da suke yi amma kamar wani aikin mun gane in za a je nisa irin nan so muna yin transport muna ba da dan abinci abubuwa da zai sa abinci ne
idan wani yake
ya aikin nan a muri haka
to kuna samun wani tallafi akwai inda kuke samun tallafi kamar na irin kudaden da za ku dan dora akan har hadawa
gaskiya har yanzu dai komai dai a kan donation dan kadan nan ke samu ne anan ko ba mu da wani babban sponsor ma abubuwan da muke yi so haka dai muna da yi ka tsaya ta rana da za mu samu wannan dai duk abubuwan aikin da muke yi za mu iya girma
yau rana ce ta aikin sa kai ko kuma aikin jin kai wace irin kirayi ga al'umma domin akwai kalubale da dama da ake fama da shi a cikin al'umma
gaskiya aiki da zuciya ɗaya ba ne kuɗi ko neman wani abu in ka gama aikin ba yana ba da lada sai a ma 'yan mata magana sai kallina ma na ga musu kuje ki aiki kawai sai ba ku da kai sheda a wata ne ko sheda a shekara ne ko wani abu yana da kyau kawai mutum ya je ya rike muku akwai da yara da ba su da ba makaranta kawai ba wasu ma ba abinci ne ba wasu kawai ma a tara bicaran inda suke zama ne yana da kyau mutum kawai ko a duniyar su bi nemi ko sheda
to sai dai mu ce Allah ya saka wa duk masu sa kansu wajen tallafa al'umma ta kowane irin fanni
amin
to a farkon shirin mun yi alƙawarin bude layin waya domin ku kira mu tattauna da ku akan wannan rana saboda haka in an jima kaɗan za mu bude layin kuma lambar mu da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 amma kafin nan sai a shakata da wannan waka to sai a mana afuwa wannan waka da muka saka ba ta da kin sauti to kada amanta dai zamu bude layika domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku zan maimaita lambar da za ku kira domin mu ji daga gare ku wato lambar ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 to gashi dai mun samu makira na farko daga Kwantagora
wake kan laya Kwantagora
kana magana da Abdulhamid mai gyaran TV Kwantagora
to mallam Abdulhamid kaji maudu'in namu na yau ranar aikin sa kai
dan kashe rijiyan ka tukuna da Allah sai mu kujin ka
yau naji abinda kuke tattauna akan shi kawai yan sa kai na bangaren lafiya ko
eh kowanne ma
to gaskiya abu ne mai kyau kowanne irin ta bangaren abu ma ba ma kawai lafiya ba idan kaga kana da dama to ya kamata ka taimaka kai ma irin hikiman da Allah ya baka ta wannan bangaren domin ka taimaki waɗanda suke da bukata kan irin waɗannan abubuwan balle ta bangaren lafiya da ake neman lada sosai idan ka taimaka mutum ya samu lafiya, Allah kadai san irin ladan da zaka samu gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske da wannan bayani na kadin da kiri din sana
to ga wanda daga Taraba.
Wane ne daga Taraba? Amin wa alaikum salam.
Muhammad ne daga nan Baku a garmar hukumar zullar kalbi mai ajiyar Taraba.
To Muhammad, yau take ranar masu nada masu aikin sa kai. Akwai wasu masu aikin sa kai ko kuma ka taba yin wani aikin sa kai domin tallafa al'umma?
Eh to kwarai da gaske, kamar mu anan gaskiya muna gogari, muna dan jaran hanyar da muke bi anan hanyar Taraba, muna dauka muna bi.
Masha Allah.
Ya kamata wannan ba wai zamu jira gwamnati ko sai koma gwamnati ya yi mana koma, ya kamata mu ma mu ringa tallafa wa kanmu.
Masha Allah, masha Allah.
Allah
muna godiya. To mun gode Muhammad da wannan aiki. To
kinga irin wannan su ma masu aikin sa kai ne.
Kware da gaske.
To ga wani na kira kuma mun samu, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Jibril Umar na Basa daga garin na Basa, karamin hukumar mulkin kiɗan ki a sukutu da Arewa Najeriya.
To ka ji maudu'in mu na yau.
Sai dai da mai hannu bar da Facebook, amma kuma gaskiya gudun mun bada sa kai aikin sa kai abu ne mai matukar kyau, amma gaskiya yana da matukar waya, domin mu a yankin mu na karamar hukumar mulkin kiɗi muna da 'yan sa kai na bada agaji da gaugawa bangaren tsaro, amma wallahi idan suka bada agaji sai kaga daga baya matsala ta bi su baya.
Ina jinka.
Domin akwai wani lokaci da masu satar mutane suka zo suka gari wani gari domin su wa mutane aibi. Eh aka samu 'yan sa kai sun kare wannan mutane kuma suka kakkashe su, daga baya sai hukumomin suka biyo da baya suna kama su ɗaya bayan ɗaya suna cewa wai ba wai fari ba ne, alhali kuma mutanen ga an daɗe suna cutar mutane ba tare da hukuma ta sa kai ba, ku tashi lafiya.
Amin ya rabbi, mun gode sosai. Sai kuma jihar Kaduna, wake kan layi daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Hamza Badar da Alhagawa daga Zagin jihar Kaduna Najeriya, PRO ne kuma a taskar mabuga ta yar Zazzau.
To ka ji maudu'in namu na yau.
Eh lalle na ji maudu'in ku. Wato magana ta gaskiya, kin ga mu yankin mu, wato kamar misali muna tsakankanin anguwan wato Zariya ne da anguwan Alkali. Akwai wata gada nan wanda ta kare, magana ta gaskiya wannan aikin ta wuce ma a iya cewa na wato karamar hukuma ne, ta kai ta jiha wannan aikin, ya kamata a ce an zo an ji tun ta balle sosai. To ganin cewa jama'a da dama da kai waɗanda yara suna zuwa kamar wannan jama'a ta biyar sun nan, da kuma wanda suke tsallakowa suna zuwa gwamnan da secondary school da yake nan kofan Kibo. Wallahi yanzu inda za ki je ki ga gurin nan, mutan anguwa ne muka haɗu, aka kulla wani katako, aka din ana samu a wuce. To kin ga wannan tuntuni ko muna ta kira da ma jihar wato abin nan gwamnatin jihar Kaduna, sai kokarin ta zo su dubo wannan hanyar, din da kai kiriki da zaki ga wallahi da kai yara da dama wanda sai ruwa ya yi ruwa, sai an zagaya ta can an ta babban kiki ko wato nan kwakwa.
Iko Allah, wato akwai irin wannan matsalolin da yawa a Najeriya, ba ma Kaduna kaɗai ba. Wani ya kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalam.
Malam Sarfi Alhaji, barka da yamma.
Yawwa, suna Alhaji na gajiya.
Ne muku suna da Alhaji Musa Garo.
Barka da Alhaji Musa Garo.
Barka wa Kaduna Najeriya.
To muna gaisuwa Alhaji Musa Garo. To
na ga da uwata Bakanuwa nan abokiya aikin ka.
Ai to tana jin ka.
To ina ansawa. Ka ji maudu'in namu na yau.
Alhamdulillah. To maudu'in na yau gaskiya al'amari akan maganar sa kai, aikin sa kai. To da yawa ne gaskiya kin san abubuwan da ke faruwa, za ka ga wasu mutane da ba sa son yin aikin sa kai. Domin idan muka ɗauki irin abubuwan da ke damu, kaga mu nan a nan Najeriya, kaga akwai wanda suke sa kan suna yin agaji, akwai irin wanda suke sa kan suna yin irin wannan aiki na 'yan bajalanta ko kuma ƙato da gora. To amma da yawa za a ga irin wannan, ko da mutum yana ƙoƙarin yin wannan aikin na sa kai, za a ga gwamnatoci ba sa goyon bayan al'umma da yin wannan aikin sa kai ɗin. Dan da kaga yanzu idan aka ce ana samun irin matsalolin unguwanni, ana samun 'yan shaye-shaye, 'yan faraye-faraye haka, wanda ke unguwanni wanda suka fi wannan aiki na sa kai, su suka san sirrin wannan unguwar, kaga su ya kamata a ce ana kokari gwamnati tana tallafa musu domin a samu ci gaba akan wannan aikin. Ina fatan da irin wannan abubuwan za a ci gaba da yi domin a yi kokari da su. Karshe ne muku fatan alkhairi, Alhaji Musa Garo a tashi lafiya. Malam Sarafilu,
nagode.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo. To bari mu tafi Plateau. Wani ne akan layi daga Plateau?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
Kuna magana da Adam Tega daga Furum Hausawa, kamar hukumar Basa cikin jihar Plateau.
To ka ji maudu'in namu na yau.
na san da kuke tautaunawa a kai kamar ni ma a nan inda nake wato gurum ina ɗaya daga cikin kungiya wata kungiya nan da muke kafa nan domin taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi
sai
kamar mutum yana da kokarin makaranta da sauransu ya gama primary school ba shi da hali ko kuma iyayen shi ba su da halin da za su kasha wata makaranta domin a nan a sakankano muka hana da abubuwa mu saka mutum a makaranta domin ganin hazaƙar da mutum yake da shi
kuma
misali a ce mutum ya gama makaranta ba shi bai samu ya rubuta a cikin WAEC ba kuma muna kokarin ya kasance cewa mun samu mun biya wannan mutum kuɗin da zai je rubuta junior WAEC sannan kamar iyayenmu haka wanda suka bai haka mukan taimaka musu da irin kuɗaɗen magani da sauransu ko sannan muka fita gyaran hanya da sauransu domin cigaban garinmu irin kamar misali da damuna wajen da ya rincaɗe ba a samu ya ba iya samu a wuce to muka zuwa mu fita aikin gayya a tsakankaninmu domin mu samu mu gyara wannan domin cigaban garinmu ne ba sai mun jira gwamnati ta zo ta mana aiki akan wannan ba to kaɗan daga cikin irin abubuwan da muke gudanarwa kenan a wata kungiya da muka kafa a nan gurum da fatan za ku tashi lafiya
ko kuma to kafin ka tafi menene sunan kungiyar nan taku
sunanta oji
oji kamar oji dai
sunanta abelgamet
to masha Allah to Allah ya taimake ku kuma Allah ba ku sa'a da abin da kuke ku ci gaba da yayi mun gode kwarai da gaske to kin ji
wannan kungiya ayyukan sa kai ba tare ba sun sani ba
sun sani ba to kuma kin san wani abu mutane ma musamman ma da muke magana bangaren lafiya mutane za su yin aikin sa kai ba wai sai ka je ka shiga unguwa ba kai akan kan daukan ka yanzu ka je asibiti ka ce a dau jinin ka
sosai
ga wanda yake bukata tunda akwai masu bukata ba za su iya sayin jinin nan ba
sosai
za iya auna jinin ka a tabbatar da lafiyar ka sai a dau kai ma kai aikin sa kai wannan abin
wannan ma da kai aikin sa kai ne kuma akwai fannoni da dama ko da kaga angwani wani lokaci sai kaga ruwa na ta kwarara
haka
bututun ruwa ya fashe
ya lalace kwata da tayi babu a yashewa
a yashe aikin gayya da ake yi a baya kaga duk wannan aikin sa kai ne
kuma yana kare yaduwar cututtuka da abubuwa da yawa
kaga yanzu muna da matasa wanda suke zaune ba aikin yi wannan ma zai taimaka baka san wanda zai gano ka ya fahimci wannan fa yana da hazaka wurin wannan abu kaza bari mu yi kaza wannan yana da kaza daga nan sai a ci gaba
warai da gaske to Allah ya taimake mi ba mu sa'a kuma ya sa mun dace kafin mu ci gaba daga waya bari mu dan saurari wannan
ya ubangiji sarkin baiwa Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu yayi hasara hababba kowai da shi idanu nace yayi hasara hababba rishin idanuwa shata mu ba mu sune rishin idanuwa shata muna gudu ne itun da ba ku so ne hali ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne hali ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi
to madalla mun gode ga waɗanda suka samu damar daga waya su kira mu ko muna jinjinawa dukkan masu ayyukan sa kai da suka yi ko kuma suke ci gaba da yi mun gode kwarai da gaske baka ba Aisha to mun gode to masu sauraro anan mu ka karshen wannan shiri namu na yau yanzu a madadin wayar taimaka
Aisha Mu'azu
sai kuma wanda ya bada umarni ya kuma da ya ta mana sauti Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau Malam Justin Nisan Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum
yana sa mutun ya makamce yana sa arasa ido sam yana sa mutun wutai domin ba kulawa yana sa mutun ya makamce yana sa arasa ido sam yana sa mutun wutai idanuwa shata mu ba mu so ne dishi idanu ha.